So shirin namu na matasa da siyasa ba kun kuma muku ba.
Sunana Yakubu Abdulaziz Kadir, shugaban kungiyar 1-10 Bahar Safat Organization ta kasa baki daya.
To ga kuma tashi kuma kai kuna marawa a dattijo bayatin me yasa ba ku fito ku tsaya ku matasan ku bato mulkin nan ku a dama da ku ba.
Alhamdulillahi, kamar yadda kika yi bayani cewa ga mu matasa yanzu ga matasa kasan nan ta koma hannun matasa. Hajiya ta koma hannun matasa. Akwai dalilai wanda da muka zagaya a jihohi 19 na arewacin Najeriya, matasan Najeriya suka tabbatar da cewa siyasa yanzu a hannunsa take. Duba da yanayin yadda shugaban kasa ya ba su dama domin ya inganta rayuwarsu. Can baya gwamnatin da ta gabata sunan tana ikirarin tana tare da matasa ne, amma matashi bai taba zamowa sai an tarairayi an tallafi rayuwarsa sannan ya zamo. So wannan gwamnati ta yi matasan Najeriya kashi 80 cikin 100 ta tallafi rayuwarsa a bangarorin da ya kamata, a ce koda uba ya haiki da ya tallafa mashi.
A ba mu misali
bangaren da ta sa kowane matashi ya zama mai cin gashin kanshi. Wannan gyara ne wanda a gwamnatin can baya ta yi amfani da wannan salon ta gurɓata rayuwar al'umma ko kuma matasan da ke wannan ƙarni. Yanzu wannan gwamnatin matashi da ke sanya je makaranta, gwamnati ta ba da dama an samu makarantu tun daga mataki na firamare zuwa sakandare zuwa haya institution. Gwamnati ta sa hannunta dumu-dumu domin inganta rayuwar matasa.
Yanzu ba tunanin numfashinka ba, kana ganin wai damar da kake ta ikirarin cewa ta bayar wannan dama har ta isa da za a zo aikin kaho da ita?
Dama ce Hajiya, wadda tarihi ma ne zuwa nan gaba ƴaƴan da mu matasan za mu haifa za su yi alfahari da ita.
To banda ilimi, sai menene gwamnati ta yi da kake ganin an inganta rayuwar matashi?
Sama matasa da aikin yi. Wannan gwamnati ba dare ba rana ta jajirce domin inganta rayuwar matasa ta hanyar sama masa aikin yi. In kika duba da bangaren noma, yau matasanmu 100% wanda ke zaune a karkara, wanda kuma su ne majority, sun tukufa domin inganta rayuwarsu da kuma inganta ƙasa ta hanyar noma. Wannan noma da ya daraja a cikin ƙasa ba ƙaramin tallafa ma rayuwar matasa ya ba. Matasan da ke karkara yanzu akwai waɗanda suke ikirarin tsayawa takara ba don komi ba, sai don wannan alfanan noma da suka samu, suka samu ɗimbin arziki da suke ganin ya kamata.
Da yake yi ma ba wai sun fito su tsaya ba.
A Hajiya, ai matasan da suka fito a wannan ƙarni suka ce za su yi takara a shekarun can baya ma ba su san menene siyasar da ƙasar ke ciki ba.
To yanzu sun san siyasar?
Yanzu sun san ta, domin gwamnati ce wadda take tafiya da transparency. Komi ke faruwa a wannan gwamnatin duk ɗan ƙasar nan ya tabbatar kuma ya gani. Babu wani abu da
ake kamani muku kamar yadda ragowar jam'iyyu suke yi an baku ballasa.
A Hajiya, wannan gwamnati ai ba ta ware wani, ta ba shi ta hana wani. Gwamnati ce wadda ta tsaya akan turbar gaskiya kuma aiki akan gaskiya.
Ta baku kenan, ta haɗa kawunan ku ta baku?
A Hajiya, ai wannan gwamnatin ba ta ba da abin da wancan gwamnatin ke ba da, domin wannan ba da wai ba gina al'umma ba ne, karya garkuwar al'umma ce wadda za ta taso.
Ai kenan ta bayar.
Hajiya, inda ta ba da ma da yanzu shugaban kasa Muhammadu Buhari wasu na ikirarin cewa babu wani dan takara, kawai sai dai a endorsing din shugaban take da ce aiki ya zama zahiri, kowa ya gani, shi yasa take yake san ta koma
wani labarin matasa fitowar da suka yi ta isa a ce matasa sun kusan karɓar ragabar mulki a Najeriya.
To ai shugaban kasa Muhammadu Buhari shine shugaba na farko da ya baiwa matasa wannan dama domin su shigo a siyasa, su ba da gudunmuwa. Wannan signing da yi na Note to Young Trump, wannan bill ya ƙara ma matasan Najeriya azama da su san cewa shugaban ƙasa don su yake yi. Kuma matasanmu sun karɓa, kuma a jihohinmu mun je mun gani matasanmu sun jaraba sa'a, kuma su sun yi nasarori a kan makaman tsayawa takarar wannan 2019.
Kuma matasa kaso nawa ne suka shigo yanzu ake damawa da su?
A siyasance?
A siyasance.
Muna da kashi 40 zuwa kashi 45.
Kuma waɗanda za su tsaya takara?
Tsayawa takara daban a siyasance da kuma shiga siyasa, Hajiya.
To wanne kake faɗa kashi 20?
a kashi 40 zuwa 45 matasan mu sun shigo siyasa domin su ba siyasa goyen baya.
Kashi nawa ne kuma suka tsaya takara?
Kashi 20 zuwa 25.
Anya an kai kashi 20
sun kai hajjia saboda kila ke zaune kike a Kano, mu kuma mun zagaya jihohin arewacin Najeriya jihar 19.
Kai da aka yi ne da kafa wannan girgiga?
Alhamdulillah, kamar yadda muke magana da ke, akwai tafiya da muke ta shugaban kasa Muhammadu Buhari. Wannan tafiya matasan arewacin Najeriya ne suke yin ta ƙarƙashin jagorancin wannan tafiya da Dr. Abdullahi Bafabici. A wannan bincike da nake son baki analysis din da ya sa maka a sai sun har maka gane matasa sun fito iya wannan kimanin adadin. So alhamdulillah, a kowace jiha muna gwagwarmayar nema ma shugaban kasa ƙarin ƙuri'a miliyan 1 ba don komai ba, sai don ayyukan alkhairi da ya yi ma Najeriya. Mu kuma matasan Najeriya muka aminta da salon shugabancin shugaban kasa Muhammadu Buhari, don kaga ya kamata mu yi godiya, mu nuna mun gode kamar tukuici ne in muka fito muka ƙara zaben shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dinka ƙuri'un da ya samu a 2019. So a wannan kokari da muke, mun yi amfani da wasu nasarori da wannan gwamnatin ta samu. Daya daga cikin nasarorin, idan mun je muna tabbatar mu matasa wannan gwamnatin ta matasa ce, kuma matasan Najeriya sun aminta da cewa gwamnatin matasa ce, duba da damammaki da wannan gwamnatin ta ba matasa a bangarori daban-daban. Kuma maganar matasa da suka fito suka yi takara Hajiya, ni kaina nan da nake magana da ke na yi takara a wannan a wannan lokacin takarar majalisar jiha.
Ina batun bangar siyasa da shaye-shayen kwayoyi da matasa suke yi?
Wannan ya kasu da kashi 70 cikin 100, ya ragu da kashi 70 cikin 100.
70 kenan, kana nufin ma a ce an kusan kawo ƙarshen shaye-shayen kwayoyi da bangar siyasa?
To Hajiya, mutanen da ke yin wannan shaye-shaye suke ma 'yan siyasa bangar siyasa, yanzu sun koma gidajensu karkara, sun je sun tallafi noma, sun tsaya da iyalansu da iyayensu, kuma suna rayuwa ingantacce.
Ma iya cewa matasa dai a nan da ɗan ƙanƙanin lokaci za su karɓi ragamar mulki a Najeriya?
Insha Allah Hajiya, shekarar 2023 matasan Najeriya za su shiga cikin guraben gwamnati fiye da tunanin al'umma saboda gane salon mulki.
To madalla, Baraka Bashir, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.
Da suka yi a wannan gwamnatin.
To muna godiya.
Allah ya sa.